بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن زائي تناوى أولا سافية ترانا 24 غا وطن المحرم شكرا تدبودة 45 ديدي دي شابي غا وطن أغوست 2023 منا تتوناوى أكام يوموى أمهنجر شريعة دكما سنكايي دغا تاريخي wanda wannan tattaunawa muna kokari ne zama mun yi wa kanmu wani karatun tanasu don mu dawo cikin hayyacin mu kuma mu dau izina daga ababan da Allah ya sanke yake nuna mana na jarabawa a wannan rayuwar da muke ciki ubangiji Allah ya sa mu dace a darasi na kaset na daya wanda shine muka juya yanda ya zama kaset na biyu kenan muna tattaunawa game da wasu daga cikin labaran ababan wahala na yunwa da suka faru a tarihi na daulolin musulunci da zamanin shi wanda duk wanda ya ji zai gane lallai a sha'awan da suke faruwa a yanzu ba a ma kai irin na da ba da mun ji cewa mutane suna mutuwa su kashe junansu su sace yara su gasa su cikare da sauransu abubuwa da yana ban tsoro da tashin hankali ubangiji Allah ubangiji sarki ya gafarta mana mun ji bayani game da shekara ta 444 bayan da 48 bayan hijira wadda shekara ce da ta yi fice mana magana tarihin jarabawa ta yunwa da cimaka a tarihin musulunci mun kuma fara magana akan shekara ta 462 wadda ita ma a tsanani yayi tsanani a wannan lokaci to muna cikin wannan tattaunawa ne sai lokaci ya kure mana haka zamu ci gaba daga daidai nan insha Allah bayani game da cewa a wannan shekara ta 462 bayan hijira an samu hatta sarakuna saboda bala'i da ake ciki suma ya shafe su sarkin makka da sarkin madina sarkin makka ya sa an cire zinariya da ke cikin ɗakin ka'aba da shi kanshi labulai da ake sawa ɗakin ka'aba an siyar da su don a samu abin da za a yi masarufi a madina an siyar da fitillu na masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda na zinariya ne su ma dan dai a samu ƙarin kuɗaɗen shiga mun ji cewa wani sarki ma ya taɓa fita da watan alfadarinsa yayi fakin din shi a wani waje aka sace aka je aka dafa aka ci yasa aka kama waɗannan mutane aka zo aka rataye su aka kere su a bakin gari su ma kafin gari ya waye da an cinye naman su an yi yanki naman su an cinye shine har Ibnu Jawzi yake bada labari kamar da Ibnu Kathir ya hakato daga gare shi cewa an samu wani mutum cewa wa zahara rajulun yaqtulu sibyana wan nisa an kama wani mutum wanda shi aikin shi kawai yana kashe mata da yara waye da fanu ru'usuhum wa atrafuhum sai ji birne a kafafuwan su da hannaye da kai waye bi ulhumahu sauran naman kuma kawai dinga sayo da mutane sai dinga sayar da mutane in yunwa ta yunwa babu abin da mutane ba za su yi a nan garin nan na Zaria a yi wani lokaci da aka kamo su suna sayo da mutane naman jaki da aka yi wata yunwa can da daɗewa sai mutum ya je ya ɓuya yanka jaki ya gyara naman ya fito da shi kawai a ɗauka nama ne wanda yake na halaliya kawai ya siyar ya ta arha yana siyarwa an kama masu sai da naman kare duk an kama to dan sata kuwa wannan mutum ya shiga injin niƙa ya saci masara ko ya saci gari ko ya wafta da gudu ya ruga wannan wani abu ne da ya zama gama gara a lokacin haka kuma daka wa mutane wawa akan abinci me sai da abinci a daka mata wawa ko yara an aike su siyo kunu ko alale wani ya kwaci wannan duk wani abu ne gama gari in yunwa ta yunwa haka kuma mata da suke ba da kansu a yi fasikanci da su don a ba su abinci wannan ma yana zama daga cikin abubuwan da suke yaduwa suna yaduwa sosai idan ana irin wannan yanayi to shine haiki ba da labari cewa a wannan lokacin wa yabi'u lahumahu fa qutila da aka kawai shi ma sai aka kashe shi wa ukila lahumahu shi ma aka cinye naman shi aka mai yana abin da yi wa kanatil a'rabu yaqdimuna bi ta'am mutanen kauyuka sukan zo da abinci yabi'unahu fi zahiril balad amma in suka zo sai su sayar a bayan gari Ibn Kathir ya ce la yata jasaruna ba sa iya ganganci ya dukhuluna su shigo gari ya Allah yi khutafa dan za a kwace abincin wa yunhaba minhum za a daka musu wawa. Idan ‘yan birni suka gani ko wawa za su daka musu, za ka sai a bayan gari su siyar. Wa kana la yajru ahadun an yadfina mayyitahu naharan. Aka wayi gari ba wanda yake gangancin rufe mamacinsa da rana. Wa inna ma yadfanuhu laylan khifyatan. Duk an yi mutuwa sai dai ka aje gawarka in dare yayi, ku fita salin alin kamar barayi, ku ji ku samu wani unidentified wuri, ba makabarta ga magari ba, ku rufe shi irin kabarin da ba za a gane ba. In ba haka ba, kafin gari ya waye, mayunwata sun sace gawa. Za su sace gawa. La haula wala quwwata illa billah. La'alla yumbasha fa yu'kala. In ba haka kai ba, to za a zo a sace gawa a cinye nama. Jama'a, waɗannan misalai ne kawai. Misali biyar ne da mana so na buga mana. Ina ga sun isa haka. Haji, mun ji zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun ji zamanin sahabi Halifa Umar ɗan Khattab. Da kuma waɗannan zamanin guda uku da muka lissafo. Waɗannan shekarun guda uku da muka yi lissafin su mabambanta daga kan shekara ta 334 da shekara ta 448 da shekara ta 462 bayan hijira. Waɗannan shekarun in ka je ka duba tarihul Islam na Zahabi Albayati wan Nihaya na Ibn Kathir Al-Muntazam fi akhbari Mulki wal Umam na Ibn al-Jawzi, musamman da waɗannan guda uku duk zaka ga wannan labarin. Kuma littafin nan akwai sa'a. A jiyan da ake tunawa mun ambaci al-Imamu al-Maqrizi da aikin da Maqrizi ya yi na wani littafi nashi na musamman. Shi Maqrizi, Ahmad ibn Ali al-Maqrizi, kamar da muka ambata, sa'an ibn Hajar ne. Kuma ana maganar malamin tarihi musamman mutakhassis akan tarihin Misra. To a duniyar musulunci ba a san wani kamar shi ba, a san wani kamar shi ba dai akan tarihin Misra. Kuma shi wato masanin tarihi ne, irin abin da ake cewa economic historian, wato tarihin tattalin arziki. To wani bala'i ya faru yana raye a shekara ta 796, aka samu wani yanayi na ruwan tekun Nil yayi karanci. To sai ya haifar da wannan yanayi na tashin hankali da damuwa da talauci, mutane suka yi ta mutuwa, har Esta ta cikinsa, Esta ƙwaya ɗaya da Allah ya bashi, ta mutu a cikin wannan bala'i. Kuma ba a samu sauƙi ba har sai shekara ta 808, tun 796 sai 808, shekara kamar 12 aka yi ana cikin wannan yanayi. A cikin haka Esta ta mutu, ya shiga cikin damuwa da mutum ke shiga idan ɗan ka ƙwaya ɗaya ta rusu, ɗan ka ƙwaya ɗaya da Allah ya baka a ce ta rusu, dole ka shiga cikin damuwa. To shi ne wannan littafin mai suna Ighasatul Umma bi Kashfil Ghumma, wato ga gudunmuwar shi wajen samar da mutane mafita. A cikin littafin abin da ya yi shi ne tarihin yunwa da bala'i da tashin farashi da aka yi a ƙasar Misra tun daga zamanin Fir'auna da zamanin Annabi Yusufa da zamanin daulolin Musulunci, sai da ya ƙirga irin wannan halat ɗin a cikin daular daga sanda Musulunci ya shigo Misra har zuwa shekara ta 700 bayan hijira, sai da ya ƙirga kamar wajen guda 24 ko wani abu makamancin haka. Kowace hala zai yi bayani akan abin da ya faru da damuwar da aka shiga da kuma irin matakan da aka ɗauka da kuma sharhin shi a matsayin shi na masani, menene abin da ya jawo wannan. To anan ne yayi wannan muhimmin magana cewa ya lura cewa mafi yawan abin da ke jawo wannan damuwar shine rashin kyakkyawan tsari na tattalin arziki da ba a yi kwata-kwata. Shine abin da fara faɗa mana jiya cewa kaga kuma a ƙasashenmu wannan ita ce damuwar mu. Duk yawanci bala'o'in da aka shiga a ƙasar nan ba sa rasa alaƙa bayan waɗancan asbab ɗin na ƙaddara. Akwai asbab wanda suke abin da ake cewa remote and immediate cause, ko sababba na kai tsaye, babu kamar rashin kyakkyawan tsarin tattalin arziki a ƙasar nan. Haka ake zaune karazibi, sawa'un a matakinmu na individuals da matakinmu na ƙasa ko al'umma ko duk wata ƙungiya ko wani masallaci ko wata mu'assasa kaga da haka ake zo ne babu kyakkyawan tsarin tattalin arziki wanda zai zama kun yi abin da za ku yi in ma wani abu ya faru sai dai kaddara Allah amma dai kun yi abin da ya kamata kaga mutum hata a gidan shi bai damu da ya tsara tattalin arzikin gidan shi yadda ya kamata wato ya zama yana da budget yana kula da me ke shigowa me ke fita menene abin da yake asset ne me abin da yake liability ne me abin da yake recurrent expenditure ne ba ruwan shi da waɗannan yanzu galibi abubuwan da muke ajewa a gidajenmu ko muke amfani da su zaka ga liability ne wato ba sa iya kawo wani abu sai dai su ci kuɗi kawai mutum ne yana da mota uku kuma shi kaɗai ne ta mai suna mawaƙin nan da yake cewa mai gida 30 da mai gida 1 ai duk ɗaya ne ko dangantakar su daidai mai riga 30 da mai riga 1 dangantakar su daidai zama ku zuwa ku yadda misali muka mai da riga riga ta zama wani abin tsiya mutanen da kowa riga shi ɗaya kai har yanzu ma kuma tanda suke rayuwa a wasu ƙasashe mutum riga ɗaya ne ta fita kullum ka zai saka har za a san shi da kalarta sai kuma ya aje wata ta sha'ani ta juma'a ta biki da sauransu kuma sun ishe shi ranar ta mutu yayi wata ta nake shi ɗin da shi ɗaya ne amma sai ga mutum yana da riga 40 talaka kenan mai riga 40 tunanin ma wace ne sa ma ya ishe shi in za a kai wanki yadda ka san za a yi ƙaura sai an cika gana musgo sai an nemi kenafe kuma duk waɗannan kayan siyan su yake yi ƙyallen yake siya ya biya kuɗi a ɗinka ya biya kuɗi a wanki ya biya kuɗi a gogi aikin da kawai yake kenan kaga wannan ba shi ne da annabi yake cewa ta isa abdul khamisa ba kaga yana cikin wahal da rayuwar shi jama'a waɗannan kuɗaɗen da yake ta ɗinka riguna da zai rage ɗinka rigunan nan yayi wani abu mana da zai amfani shi yayi sadaka yayi kyauta ya jajari gida galibi gidajenmu liability ne a gun ba asset ne wani bai kai ya mallaki gidan kanshi ba amma zai je da bashi da cin haram dole sai yayi gida kuma in yi gidan nan kullum zai biya ma gidan nan kuɗin wuta zai biya mishi kuɗin ruwa zai biya kuɗin ground rent na shekara-shekara zai yi renovation ana nan ya ga kaza an daina yayin shi bari shi ma sai ya canza da ana yayin wanda ake ganin roofing yanzu an daina to zai je shi ma a yi tsororuwa da nashi a daina ganin roofing ɗin da ana yayin ceiling yayin ceiling yanzu an ce sai dai kuma mai sunan shi POP ya je ya cire ceiling ya yi POP da ana yayin siminti flow ya yi flow yanzu ana yayin tiles dole sai ya yi tiles bayan shekara goma an daina yin tiles ya cire ya saka marbles kawai yana ta ba kanshi wahala jama'a kun ga haka muke wannan tunanin ba mu da tsari to al-Imam al-Maqaridi yayi magana sosai akan wannan zamu zo mu ji wani abu akai insha Allah amma kafin nan wai idan an shiga irin wannan yanayin me ya kamata mu yi ina ga wannan yafi kuma muhimmanci me ya kamata mu yi idan mun shiga irin wannan yanayi yanzu wannan daga mahangar shari'a ke mun ji a waccan shekara aka ce mutane sun tuba suna ta sadaka da dukiyoyinsu suka koma masallatai suna ta istighfari suna karatun alqur'ani suka yi ta infaki sannan Allah ya ɗauke musu wannan yanayi saboda ka tuba tana daga cikin ababen da ke jawo mafita da wurwuri kuma tuba ta cika sharuɗanta to nan ne gizo ke saka su mutanen yanzu sun ma ki yadda cewa wannan bala'in yana da alaƙa da zunubanmu mun kasa yadda ma da wannan musulmi fa jama'a a ja musu aya a ce Allah ne ya ce in an yi zunubi zai yi jarabawa annabi ne ya ce idan mutane sun yi zunubi Allah zai jarabce su mutane su ce a ba ruwansu ƙarya ne shugabanni ne kawai suka ja wannan waɗannan masu wa'azin ba sa son gaskiya malamai sun ƙi Allah suna goyon bayan shugabanni akan zalunci kai dole ne a wannan zamanin musamman malamai su dinga haƙurƙurtar da mutane suna gaya musu ku ji tsoron Allah fa saboda duk malamin da yanzu ya ci gaba da ƙoƙarin gaya wa mutane ai duk wannan bala'in shugabanni suka ja shi ko to kaga na farko dai bai ba su damar su gane zunuban su tuba ba kamar yana justify musu cewa su ci gaba da rayuwarsu haka ba su suke da matsala ba na biyu kuma wannan yana iya breeding 'yan ta'adda sai ta nan ta kawo tunda dai shugabannin nan ba sa kyautawa to bari kawai mu tashi mu yi abin da zamu iya ko mu mutu ko su mutu ko mu ko su kaga wannan shine irin abin da su inna ma di suke Kano inna ma di yake kowai haka ke barin sunan ne goyaye ne Namdi Kano irin abin da suke kenan kawai su da su da gwamnati ko a mutu ko ayi rai ba haka suke yi ba to kaga su kafirai ne ai mu ko musulmai ne ba irin mu dai ba saboda ta jama'a farko mu yi itirafi da cewa lalle mu masu zunubi ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله من توبة من توبة يا الله كغفر تشيم إذن بكمان غفر يا الله من لم يأسارا دولة نمو توبة لكن تكين شرطنا نتوبة شيني على إقلاع عن الذنب ذنب لكسن كان يكا دينا كوا as an individual ياسن مي ذنب ديكي babu wani a cikin mu ma'asumi kowa ya san zanubin da yake wani zanubin shi wasa da sallah wani zanubin shi biye ma san zuciya wani zalunci wani cutar da makwabta wani cutar da iyali wani cutar da iyayensa wani shaye shaye wani zinace zinace wani luwadi wani sata kowa ya san me zanubin sa to kai kokari wannan zanubin da kake kai azama cewa na tuba na dena kuma ka tuba ka dena sannan annadamu alama fat abinda kai a baya kai ta nadama kai ta jin damuwa kai ta tsorata ka ci gaba da istighfar sannan al'azmu Allah ya uda ila dhab ka kudurta cewa lalle ba za ka koma ba sannan kuma raddul mazalim wal huquq abinda ka cuci mutane idan zunubinka ya shafi haƙoƙin mutane kamar musu da haƙoƙin bashi da haƙoƙin marayu da haƙoƙin masu rauni da haƙoƙin na ƙasa da kai da haƙoƙin ƴan kwadago da haƙƙin makwabta da haƙƙin da kace a gona na iyaka duk wani haƙƙi da ka san na wani bawa ne na Allah ka mai mushi ita kuma gwamnati take raddul mazalim raddul huquq individual ga su yi raddul mazalim gwamnati take matakin cewa kowa a maimai da haƙƙinsa ƴan fansho ga su nan ƴan kaza ƴan kwangila kowa an cuce shi kowa ya cuci kowa to dole sai an maida mazalim din sai inda malamai suka yi sunayi inda ya ta'azzuri wani ya mutu wani ya dade yana cuta ya manta mutanen da ya cuta ma to sai kai ta sadaka wani kuma garin mai da mazlama hala wani abu ya taso wanda yafi wannan mutum ne ya aje sharan shago yana ta cuta ya ji wa'azi yana so ya tuba in ya ce wa mai gidan Alhaji na dade ina cutaka da haka akwai wata miliyar da taba dauka ma to sai bala'in kuma yake wanda yake ci to sai ka san da kai kamar mun shi ba tare da ya sani ba dan a zauna lafiya ma'ana dai dole ne sai mun yi raddul mazalim sannan kuma fi'lul hasanati almahiya lisayyiat innal hasanati yudhibu sayyiat sai ka dinga aikata ayyuka na alkhairi duba sayyidina Umar dan Khattab akan rike rigan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi cewa annabi ba za ka yi wa dan saduri sallah ba annabi ya ce ka sakin ya ce wallahi ya manzon Allah ba zan baka yi ba dai kai munafiki sallah ya manzon Allah yace ilaika anni ya umar umar da kanshi yake cewa daga baya na dinga mamakin cewa kai wato ni din nan ba karamin tsagiranci ne na Allah ba da kanshi yake wannan yace sai da nayi na ƴanta bayi shida da sunan ina kafaran wannan zanubin da nayi duk in ya tuna hankalin shi ya tashi sai je sai bawa sai ya ƴanta mutane sai sake tuna yaga cewa kai har yanzu fa akwai sauran zanubin nan sai ya je wani lokaci ma bashi yake ci agun matan gidan shi ce ku taimaka min da bashi sai je sai bawa sai ya ƴanta sai da ƴanta bawa shida to abin da ya kamata ka dinga yake dinga tana wani zunubi sai kai maza ka je kai sadaka ka je kai kyauta ka je gun baba ka kai mata alheri ka ce baba amin addu'a ka tafi gidan marayu ka tafi gidan yari ka tafi gurin da ake nema asibiti da sauransu duk ka je kai abin nan bari mu faɗo wasu nasoshi da za su goyi bayan waɗannan maganganu a gurguje a cikin alqur'ani Allah madauki sarki ya kira mutane kira da yawa zuwa ga tuba zuwa ga neman gafararsa kamar misali a cikin Ali Imran da Allah yake cewa wasarimu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu idza lil muttaqin ku yi gaggawa zuwa ga neman gafarar ubangijinku da neman wannan wata aljanna wanda girman ta kamar sammai da ƙasa wanda Allah ya tarjeta don masu tsoron Allah suwaye su? Allah ya ce alladina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina al-ghayza wal-'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. To duba waɗannan wannan duka sifofin su ne sanannu ko siffar ta gaba da take da alaka da muhallin mu shine walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa may yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Allah yake su ne waɗanda kaga din mu'mine ne waɗanda suna ciyarwa suna a boye da asarari da lokacin kunci da lokacin wadata suna gintse fushi suna wa mutane ahuwa suna kyautawa. Sai Allah yake kuma su ne waɗanda idan suka aikata wani sako wani abin Allah wadare ko suka zalunci kansu shine irin wasa da sallah rashin yin abin da ya kamata a lokacin da ya kamata nan da nan sai su tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara Allah daga zunubansu. Allah ya ce to kuma dama waye isa yi gafara in ba shi ba? Sannan kuma walam yusirru ala ma fa'al ba sa dogewa kaga shine adamul auda din wa hum ya'lamu. Allah ya ce ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sai Allah ya karba, Allah ya ce zai ba su aljanna, Allah ka samu ciki. Allah ya saki cewa wani waje walau anna ahlul qura amanu sorry walau anna ahlul kitabi taqaw walau anna ahlul kitabi taqaw amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyiati. Ahlul kitabi din da irin tarkatarkar da suka yi jama'a jitse da suka yi wa annabi Musa jitse da suka yi wa annabi Isa ji irin rashin mutuncin da suka dade suna yi su ce wannan su ce wancan a aiko qur'ani su ce ba su yadda ba su kawo shubha meye ba su yi ba karanta bakara duk da haka Allah ya ce da fa za su tuba da za su yi imani su tuba la kaffarna anhum sayyiati da mun goge musu zunubansu wala adkhalnahum jannatin na'im da mun shigar da su aljanna wala annahum aqamut tawrata a nan duniya inda za su tsaida su ba a taura yadda take wala injila kuma unzila ilaihim min rabbihim da alqur'ani kenan. Allah ya ce la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da sun ci arziki sama da ƙasa minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malu. Jama'a wannan fa duka qur'ani ne kuma kullum muna karanta shi amma aikin shi ne ke da wahala, aiki yana mana wahala duk an haddace kullum inda tafsiri ake nan aka samu wani malami ya zo na ya fara fitar da fa'ida sai dai ka ji ana kabbara amma ga ga babu wanda ya kabbara wani ma kuka yake ne mai saboda bala'in da yake ciki. La hawla wala quwwata illa billah. Haka nan kuma Allah yake cewa a wani waje qul ya ibadallazina asrafu ala anfusihim cikin zumar kenan ko haka ne ya wa da asaba Allah la taqabu min rahmatilla inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah yace kace ya ku bayina waɗanda suka yi daukar wa kansu daukarka wanda suka yi wa kansu tarkatarka asrafu suka yi wa kansu ba daidai ba sun san su daukar wa kansu sun girba munanan abubuwa. Allah yace la taqabu min rahmatilla kar ku cire rai daga rahama Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai ga baki daya innahu huwal ghafurur rahim abinda yake so kai a tuba. A cikin Bukhari da Muslim hadisin Ibnu Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yace wasu mutane daga cikin mushrikai kanu qadqatalu sun yi kisa wa akkaru sun yi kisa da yawa wazanau sun dade suna zina wa akkaru sun yi zina da yawa. Waɗannan mutane ne marasa mutunci kamar yanzu irin ƴan bandit ɗin nan sun yi kisa sun yi kisa sun yi fadi sun yi zina sun kona gari sun yi waye gashi kafirai sai suka bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce to abinda kake kira zuwa gare shi gaskiya mu ya burge mu inna la tad'u ilaihi la qaulun hasan abu ne mai kyau amma muna jin tsoro law tuqdiruna anna lima amilna kafaratan abinda muke yin tsoro shi irin abinda muke na barna a baya akwai da za a kankare mana zunuban in akwai da za a yi mutsira to za mu shiga aljini in ko babu sai mu je mu ci gaba da barnar da muke akai. To shine aka saukar da wannan aya yana cikin Bukhari fa nazara fadin Allah wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznu aka sake saukar da kuma kulliya ibadan ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, haka Bukhari ya ruwaito da Muslim daga Ibn Abbas. Wato laifukan tun daga kan shirka da kisa da zalunci da zina da shan giya da wane ne, duk waɗannan laifukan abinda Allah yake so shine a bari a tuba, kar mutum ya ce shi ya riga ya shiga ba zai tuba ba. To wannan alama ce ta zuciyar shi ta riga ta mutu, bayi da arziki, bayi da rabo. Amma yana so ya tuba, Allah zai karɓi tuban shi, Allah zai mishi rahama, amma ya tuba ta gaskiya. To haka ma mu da muke yin sauran laifukan da ba ma yin irin waɗannan, mu ma mu tuba daga namu. Kamar yadda na ambata, kowa ya san me ya zunubin shi, ya je ya tuba tsakanin shi da Allah. Ibn Mas'udin yake cewa, kamar yadda ke cikin Bukhari, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi. Wannan ta bangaren nadama kenan. Mumini yana ganin zunubin shi kamar mutum ne yake zaune a ƙasan wani dutse wanda dutsen ya karkato zai fado kan shi ba yadda zai yi gudu. To haka mumini yake nadama game da zunuban shi da ya waɗanda ya tuba din bakin. Yana girmama al'amarin zunubin, yana jin tsoro, yana shayin me zai faru. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, wa innal fajira yara dhunubahu ka dhubabin marra ala anfihi. Shi ko fajiri yana ganin kawai ba komai bane, kamar kuda ne kawai ya wuce ta hancin shi kawai haka. Irin ai ba wata matsala kawai. Ya riga ya ci duhu sai ci. To in ka ji a ranka ba ka jin tsoron zunubi, to kana cikin waɗannan kenan. Fajirai. Allah ka tsare mu daga fajirci. Idan ko kai mumini ne to irin wancan ne. Innal mu'mina yara dhunubahu. Mumini yana zunubi kenan. Amma yana jin tsoron zunubi. Yana nadama, yana neman mafita a wurin Allah. To wannan shine abin da ke kanmu dukan mu, tuba gaba ɗaya mu. Mu tuba ga Allah, mu maida mazalim, mu yi ta istighfari, kar mu koma kan zunuban. Da gaskiya abin da ake ƙarawa a tuba, idan kana cikin wasu waɗanda suke zunubi sai ka canza ka koma cikin wanda ba su yi. Ka canza abokai, ko ka canza gari, ko ka canza sana'a. Idan sana'a ka ta zunubi ce da sai ka canza. Kai ka tagi ne, ko kana kula da gidan shan giya, wani kuma a cikin sana'ar da yake sana'a ce ta cin hanci, ko ɗan fashi ne, ko ɓarawo, sai ka canza. Abokanka marasa mutunci ne, wani kuma abokin shi dama ita ce waya, sai ka canza waya. Ka nemi 3310 wanda ba ta da data, ko irin solo ɗin nan mai sim card ɗaya wanda za ta wuni tana caji, inda ka san balangu aka take wuni a kan wuta. Iyakacinka kawai kira da amsawa, ka daina saka data, ka canza abokai kenan, inda shi kake fasikancinka da ɓarnarka. Don wani yahu yake cutar mutane, ko hakin, ko phonography, ko kaza ko kaza, ko zage-zage da ake a Facebook da sauransu, ko TikTok, duk waɗannan saɓan Allah ne, dukansu saɓan Allah ne jama'a. Sai ka daina. To wannan yana kanmu gaba ɗaya, talakawanmu da masu kuɗinmu, manyanmu da yaranmu. To sannan a keɓance kowane nau'i na al'umma, musamman waɗanda suke su ne jagori a cikin al'umma, akwai abin da ya kamata su. Almisali, ɓangaren shugabanni, al-hukam, su ne waɗanda makari zai magana a kan cewa alhakinsu ne su kyautata gudanar da tattalin arzikin ƙasashensu da al'ummarsu, amma kuma ba sa yi. To wajibi ne su tafi cikin hayyacinsu, samar da kyakkyawan tsarin tattalin arziki da ya taimaki al'umma, samar da sana'o'i, samar da intervention, samar da ayyukan yi, da kuma wato tallafa wa 'yan ƙasa yadda za su rayu. Ba daidai ba ne a bar mutane su rayu gari cewa kowa sai dai ya san yadda zai samu kanshi mafita. Ilimi, lafiya, tsaro, da sauran abubuwan da suke social responsibility gwamnati ba ruwanta, ba daidai ba ne. Ƙasashen da ba ma na musulmai ba suna yin waɗannan abubuwan, balle na ƙasashen musulmai. Yanzu ƙasashen Larabawa jama'a, ai su ma inda za mu ɗauke su a matsayin topic na wannan tattaunawar, da za ka ji labarin irin yunwar da suka sha a shekarun baya. Ƙasashen Saudiya, ƙasashen Dubai, ƙasashen Mauritania da makamantan su na kashin Larabawa yunwar da suka sha a shekaru 200 zuwa baya ba fa kadan bace amma yanzu da suka zama jannatin na'im a duniyar nan yanzu duk wani sahabin da za a tashe shi kawai a kawo shi Madina a ajiye ba zai gane cewa nan ne inda suka rayu ba ba zai gane komai ba sai ce nan ina ne jannatin adinin ce ko ina ce ba zai taba ganewa ba saboda haka su ma tashi suka yi suka kafa tsarin tattalin arziki da ya fidda su daga irin halin da muke cikin sakan kasashen sun zama kasashe masu yalwa kasashe masu ni'ima kasashe masu daɗin rayuwa duk wanda ya taba zuwa ya san abin da ke nufi kai ko a TV kake gani ba daga ganin yadda suke rayuwa kasa suna cikin rayuwa ko take mai kyau to mu wannan shi muka rasa wannan kuma alhakin shugabanni ne in ba su yi ba kuma su da Allah kuma abinda aka daura musu kenan a bisa sunnar rayuwa ta shugabanci shine ka jagoranci al'ummarka zuwa ga mafita amma babu ruwansu ba abinda ya dame su wannan abinda ake ta yi kenan gara ma a baya za ka ji an ce akwai economic team wanda suke dan wani kokari to yanzu ma babu irin wannan abubuwa kawai zaman yan murna ake zaman kare a karofi ba rini ba matsa shi dai kawai abinda suka kare wa kansu nasu bukatun a matsayinsu na executive ko a matsayinsu na judiciary ko a matsayinsu na legislature sun kare dukkan bukatunsu su ba su da matsala suna da gidajensu suna da albashinsu masu kyau suna da tsaro suna da halinsu kai ayyansu karatu din da suka ga dama suna da halinsu je neman lafiya din da suka ga dama tunda aka fara kidnapping din nan har yau ba a taba kama ba wani gwamnati a ce ai kidnapping din shi ba ka taba jin an ce ga wani dandan ɗan majalisa ana neman mashi taimako za a biya mai kuɗin makaranta ba ba ka taba ganin an ce ga wani abin nan wani kwamishina ya rasa da zai ci da ƴaƴan shi duk suna cikin wadatarsu imu ne da muke cikin bala'i suna ka babu ruwansu wannan suna ɗaukawa kansu zunubai ne ba ɗan kaɗan ba kuma wajibi ne su gyara duk wanda yake so ya gama da lahira lafiya to wajibi ne ya gyara wani nau'i na mutane waɗanda su ma suke da mas'uliyya a kansu su ne masu kuɗi mawadata masu abin hannu wanda suke da arzikin da Allah ya ba su arziki fiye da buƙatarsu Allah kuma dama ya ce ya ba su ne don su ciyar wa atuhu min malillahi alladhi ataakum wa anfiqu mimma ja'alakum Allahu mustakhlifin fihi malillahi dukiyar Allah ko ƙaruna haka Allah ya ce wa atainahu mu ne muka bashi ji Allah min al-kunuzi mutanen shi suka ce mishi wata gifi ma atakallahu abinda Allah ya baka to duke Allah ce dan haka abinda ke kan masu kuɗi mawadata farko tukunna samar da hanyoyin sana'o'i ni a tunanina yana daga cikin abinda ya kai mu irin wannan yanayin ku wani aqaliya da aka sa mana cewa kowa so yake kawai ya karatu boko ya aikin gwamnati na gwamnati ya ce maka mana wannan halaka jama'a aikin gwamnati ya kamata zama shine last option sai ka rasa abin da zaka yi ce to shikenan je ka an shi aikin local government ko teaching a abin nan a polytechnic ko zo shikenan je ka kama na tunda da likita kai je ka an shi aiki asibiti amma sai muka dauka aikin gwamnati to shine karama white collar job da ake cewa ne kun kuma shine na karshe ba to shi kuma aikin gwamnati yana daga cikin abin da aikin albashi zai sa rayuwarka ne kawai a cikin wani sukuki duk rayuwarka ta dogara da wannan albashin duk abin da ya fita wajen albashin ya zama maka ya fi ƙarfinka lokacinka alsafe yake kullum fatanka a kai ƙarshen wata kamar ba kabari za ka tafi fatanka kawai a ce wata ya ƙare ka manta cewa ƙare watan nan ƙarewar ajalinka ne ba ba ma ka tunanin wannan komai ka ce sai ƙarshen wata kullum ka ci bashi har zuciyarka ta mutu da ka je ka dawo aikin gwamnati kawai sauran awoyin wasting ɗinsu kawai kake sai dai abin a zaman fira zaman wannan ya taimaka mana sosai kuma har sauran al'umma sai suka dogara da abin da ma'aikata suke samu duk wani ɗan kasuwa yana jiran ma'aikata su samu ne su zo shi ma ya samu a wurinsu su ne kwastomomishi su ne kaza kaza sai muka zama mu da productive mind wanda kuma duk wata ƙasa da ta ci gaba sai ta canza wannan tunanin. Kalli yanzu irinsu India, irinsu China, ko nan Egypt ka je Misra. Kaga Misra suna da wani yanayi irin namu, ko Sudan. Zaka tarin suna da kokarin inganta sana'o'i na hannu. Zaka ji ka tarin da mutum da dan shago ba za a iya saka teburin nan a cewa a Al-Qahira. Me yake yi? Stamp kawai yake. In kana so a maka stamp, personal stamp, aikin da yake ke. Yana da injina, yana da ma'aikata da suke taya shi. A wannan shagon yake rayuwa. Zaka samu wani shi kuma mai wankin abin nan ne, gursimeti. Wani mai yin gilashi ne irin wannan na likita. Wani mai binding din littafi. Wani mai yin abin nan gyaran agogo. Haka duk zaka gan su suna taya wannan sana'o'in kuma suna ɗaura su. Irin riguna nan da ake sayawa a ce blouse ko ƴan kanti. Kana zuwa titin Al-Qahira ko a Khartoum, zaka ga kawai fa a shagunan tailori ne ake yin su, ba gama garin tailori ne suke yin su. Tailor ne kawai da keken shi guda biyar da yaran shi su suke siyo kyalle, suna ɗaɗɗinkawa, suna yin waɗannan rigunan, sai a nannake su a sa musu abin nan kawai tag, a ce blouse ko ƴan kanti, a sa a leda kawai a taho mana da su. Haka takalma, haka huluna, haka gashi nan balantana kamfanonin buga littattafai da wurin buga kasusuwa suna nan birjik duk inda kaje. Kuma duk wannan abin ai al'umma tana da buƙatar shi. Haka noman auduga a ƙasar Egypt, yanzu ba ana siyan ƙyallensu ba, ana ganin mai kyau ne, ba a siyo, ba sa yadda a shigo musu da ƙyalle daga wata ƙasa. Duk yadda da ka gani a Egypt a nan aka yi shi, da audugar da masakar da komai. Mu ina mun na masakun su gidan kashe shi. Da akwai UNTL dan huntuwa dan kaza a Kano, kai akwai masaka ta fi guda 100 a Kano. Ni ban san yanzu kuma wannan suka rage. Duk kuma ya wannan rashin wutar lantarki. Tunda ba wutar lantarki to masana'antu ba za su yi. To akwai buƙatar gwamnati da za ta taimaka ta dawo da wutar lantarki ta gyaru, duk za a yi waɗannan abubuwa. In ka lura gaba ɗaya jama'a sana'o'in duka sun mutu. Yanzu sai a maka haihuwa kai ta cigiyar ina za ka samu wanzami ne yaro a ciki, sai a nema a rasa. Wanzami. Kana so ka yi arziki sai ka fito kasuwan nan, duk ba su fito ba masu arziki. Saboda babu wuta. Babu wuta ba su fito ba. In ba yanzu aka fara samun kilifofin nan masu caji ba, sai ka tarin wanda zai maka arziki ka rasa. Kuma buƙatu ne. Yanzu misali hula wannan da muke sakawa jama'a, kana ganin a koren da ba washi daidai saka hula? Babu. Ashe ka ga sana'ar yin hula sana'a ce da har a mutu ba za a fasa yin ta ba. Abin take buƙata kawai mutane wanda za su zama innovative, za su ci gaba da ƙirƙiro sababbin salon yin sana'ar. Fiya wata ba daina shan ruwa, ba za a daina ba. To in dai akwai ɗan adam a waje, akwai abin da zai yi na aikin arziki. Abin da shafi abinci, abin da shafi sutura, abin da shafi magani, abin da shafi gini da matsuguni da sauransu, ɗan adam yana da buƙata ya zuwa ga waɗannan abubuwa ne na necessity. To amma duk an kashe sana'o'in saboda mun gaji a zuwa ga aikin gwamnati, saboda babu raw materials, saboda babu wutar lantarki, saboda babu taimakawa gwamnati, babu wato hanyar ba da basussuka na inganta ayyuka. Irin yadda dama na yara misali ƙanana iyayenmu suke a cikin gidajensu, za ka ga mata suna yin sana'o'insu, wata tana yin gullisuwa, wata tana yin ƙanƙara, wata tana saida kunu, wata tana yin abin nan, tana ɗinka tumaƙasa, wata tana yin kwaɗo da linzani. Duk waɗannan sana'o'in yanzu mata sun daina yin su gabaki ɗaya. Kalla da kyau ka gani, duka sun koma malaman firamare, malaman asibiti, malamai a nursery ta cikin anguwa, irin wannan ɗakin taimaka kaza academy, kaza academy, kaza academy. Aikin da suke kenan, duka duk in gari ya waye kowa ta fita. Kalla da kyau gani sana'o'in da iyayenmu suka yi da kakanninmu, matanmu da yayanmu yanzu ba sa yin su. Yanzu kana ce ma ƴakka zo ki koyi tela, ce a baba ni me zan yi da tela, ni nurse nake so in zama. Su take ta zama baiwar marasa lafiya fiye da ta zama in charge of our business. Ko kun ga yadda aka canza mana gaba ɗaya tunani jama'a? Ko muna ganin wai wannan tunanin wai ci gaba ne, ci gaba muke ganin shi. To waɗannan sana'o'in da ba ma yi, to masu arzikinmu su samar da hanyoyinsu, su buɗa wa mutane. Ba wai sai ta buɗe gidajen mai barkatai ga sanan ba, sai dai su ta buɗe gidajen mai, sai ta buɗe gidajen sai da gas. Ina sana'o'i? In ka je kudu za ka ga irin wannan sana'o'in da yawa da muke faɗa an inganta su. Ga yana ana zuwa da su nan muna sayan kaya iri daban-daban. yanzu ko kai idan a ce dan mai duburi ne kai ka gaji sana'a hula zaka iya tunanin yanda zaka je ka siyo wani inji da zai yana yin pattern iri daban-daban na hulunan nan mai hukun a ce hula yanzu irin wannan da ke kaina sai mutun ya sati biyar din kata ku sati uku ko ubi wanda ma yake yi kenan ba dare ba rana to sai za a iya samun injin da zai yi guda 30 a rana ai ta sai da su ai ta yi ba sun yake kawo mana a ce wannan ɗan Dubai wannan ɗan Faransa wannan ɗan kaza ko mai ta siya ba ba ga tana tinka ba kai duk ba irin su bane a daina yin su da gargajiyar nan da ake ba inji sai dai da hannu ko ka kai rigarka za a yi mata kwado da linzami sai a ba wata mata a cikin dare sai ta yi wata ɗaya tana yi dama kuma ta da karamin ciki tana yi tana laulayi har yaro ya samu kaman jaji me yasa ba za a samu injin da zai yi ta a rana ɗaya ba to wannan dai haka yan economy ne kana shiga cikinta a masu kuɗinmu har ila yau da su nake wannan magana cewa su dinga ci da mutane aikin cewa jama'a akwai lada musamman a lokacin yunwa Allah yake cewa falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba ka enta wuyanka Allah yace ka enta wuyanka daga wuta ka saman makanka matsuguni a aljanna ta yaya Allah yace ta hanyar enta wuya bayi ke da ciyarwa a ranar da ake yunwa da taimakon maraya wanda yake makusanci yatiman za makaraba ka taimake shi au miskinan ko matalauci za mataraba wanda yake cikin halin haƙulai wannan ka taimake shi zaka samu ma'ana inda tunda Allah ya maka arziki a dinga ƙara ko rabin tiya ne na abinci a gidanka ana taimakawa su a dinga ƙara sanwa ana taimakawa Allah ya ji kamar albani nan har yau ina tuna lokacin za a fara katun Buhari da aka yi wani meeting karatun Bukhari ko yanzu shekara ta kusa 20 fa 2006 or thereabout haka ne ko 2008 da aka je ana mitan din nan malai yace za a dafa shinkafa buhu da wake rabin buhu yace kai malai yayi yawa yace kai malai mutane suna cikin yunwa kabari ka gani wallahi bana manta wannan magana kuma wallahi abincin nan sai da aka cinye shi tas a aran wanda aka dinga rabawa mutane a wurin buhun shinkafa ne da rabin buhun wake a tun lokacin malai yace ka bar jama'an su ga abinci wani bai taba ya samu abinci haka yan kwanakin nan mai auki haka yace kuma kun kuma zubawa ku cika wa mutane plate to wata lokacin ma shi akwai yunwa kenan balantana kuma yanzu da zaka dinga dafa abinci kullun jama'a kana kawo masallacin nan da magariba mutane su san cewa aka zo za a dan samu dan take away wallahi kullun sai ya cika a ce kullun zaka dawo take away kwaya 100 ko 50 a zo ana rabawa sai ya zama kamar azumi wallahi kaga zaka ga mutanen kasar Makka suna yin irin wannan su dinga dafa abinci suna yawo da shi a motocin su kawai suna rabawa talakawa to mu koyi wannan ɗabi'ar ciyarwa a san gidanka ana ciyarwa mutanen Kano ma suna yin wannan a Kano a kurar da zaka je ka kawai da safa kawai ana ba mutane kunu da abin nan da kosai suna karyawa wani ana ba su biredi da ruwan shayi ana kukkullawa a leda ana ba mutane suna karyawa sadaka ne kawai wani attajiri ne kawai ɗaukar kanshi kullum zai sadaka da abincin mutum 50 kuma sai Allah ya ta ƙara wa dukiyar shi albarka saboda mala'iku ne suke yawa suna cewa Allahumma ati munfikan khalafa wa ati mumsikan talafa kuma ba mu imani da hadisan nan ba haka a wani waje Allah yake cewa wai tsumuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci alhalin suna son dukiyar su ciyar da talaka da maraya da kamanni wanda aka kama a gun yaki innama nut'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura suna cewa dan Allah kawai muke ci da ku ba gun ku muke neman lada ko godiya ba a gurin Allah muke neman wannan abin da yake akan masu wadata kenan su ci da talakawa su taimaka musu su buɗa wa wanda aka ga zai iya sana'a hanyar ya samu su fidda zakkar dukiyarsu su taimaki wato ƴan uwa da dangi da makwabta sai Allah ya ƙara maka dukiyarka sannan a mataki na ɗaiɗaiwa mu kuma talakawa to fa zama kawai zamu yi magana ci ma zauna ba abin da ya kamata kowa ya tashi ya nemi halas din shi da kwazo, ka tashi ka kama kwazo wajen neman abin da zaka rufa kanka asiri da iyalanka da wanda suke kashinka. Ba daidai bane kuma tsaya mana ta lamentation muna ta kai rayuwa ta yi wahala, amma kuma sai ka nemi wuri ka zauna a majalisa, ba za ka tashi ka je ka nema ba. Al-Imam Ibn Abi Dunya kusan shi yana da littafi Kitabul Jul, amma shi approach din shi ga yunwa ba irin wannan namu bane. Shi yana ma magana ne akan falalata wani riko Allah, wato ba yunwa wadda ta rarake mutane ba, yunwa wadda da gangan za ka bari ka ji yunwa don ka rage wa kanka san duniya, kar ka ci haram in kuma za ka ci halas ka ci kaɗan, saboda wannan yana sa kwakwalwarka ta gyaru, yana sa ka rage baɗala. Wala musabbahu rizqal ibadi ila baghafil ard, zaka yi ta kawo hadisai da abin da suke nuna falala, da kuma irin yadda wasu cikin sahabbai da tabi'ai suke kiran mutane zuwa ga a rage ci maka. To amma da haka shi ma yayi magana akan wani abu irin wannan. Al misali ya kawo magana daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kara masa yarda, cewa Abdullahi dan Umar ya kasance yana cin abinci tare da mutanen gidan shi a kwano guda. An zauna za a ci abincin, kawai sai wani almajiri ya bara, sai ce to ni a ware min nawa. Shi da mutanen gidan shi, wani lokaci in bai samu wanda zai ci da su a gidan shi ba, sai ya je ma ya kira talakawa zai cin abinci shi kadai. An ce har kutare yake ga yatawa zai ci abinci da su a kwano guda. To wannan karan shi da mutanen gidan shi ne suna cin abinci shi da ahalinsa, sai wani almajiri ya bara sai ce to ni a ware min nawa, zan yi sadaka da shi. Wannan take ko aka raba aka ce gana ka yi diba ya je bayar, ya dawo ya zauna ya jigum. Aka ce kuma thumma asbaha sa'iman, kuma washe gari Litinin ce ko Alhamis, kuma yawa ya gari da azumi, bai ci abincin dare ba, bai sahur ba, ya sadaka da nashi. Haka yake da wannan irin sadaka da abin nan. Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wata ne yake ba da labari kamar yake cikin tafsir da shi Ibn Abi Dunya, yace ji'itu marra bil madinati ju'an shadida, wata rana na shiga cikin bakan yunwa a Madina, fa kharajtu atlubu al amala fi awalil madinati, to kaji ke sai na fita ina neman aikin yi, bai fita bara ba, sai fita neman aikin yi. Fa idza ana bi mar'atin qad jama'at madaran, sai naga wata mata ta hada wani kayan wanki, fa dhanantu turidu ballahu, sai na gane cewa tana bukatar ruwa ne da za ta jika kayan wankinta. Fa ataituha, sai na je na mata magana. Fa qata'atuha ala kulli dhanubin tamra, nace zan ja miki ruwa daga rijiya iya wanda zaki bukata na wankin nan, kowace guga daya da bino kwaya daya. Yace fa badartu 16 dhanuban, nan take na ja mata guga 16 ta bani dabino na guda 16. Yace hatta majjaltu yadayya, sai da hannuna yayi kanta ina jin zafin guga a hannuna. Yace sannan na zuba mata ruwa, ta bani dabino na tafi da shi gida. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani, na bashi labari nace ai yanzu ne wani kwadago na sama dabino nan, shi ma yace na mika mishi wasu bangare, shi ma yace ma'ana ka nemi sana'a kowace iri ce, ga wurare nan, ga kwadago, ga wankin motoci, ga kanikanci, ga aikin gona, ga kiwo, ga noma, ga shara, ko menene za ka yi ka je ka yi. Ta nan gaskiya dole a yi ba wa kanawa, sun fi mu tunani wallahi. Mu nan mutanen Zariya da ire-iren wanda suka yan takarda yan boko, muna rena sana'o'i. Ban yi karatu a UK ba, amma na san UK sosai, na ca zuwa na yi wasu activities. Na saba da ɗalibai a UK waɗanda wallahi irin yau Asabar da Lahadi duka fita suke gari kawai neman kwadugo, za su je in damuna ne za su tafi su noma a gonakin da ke can baya, dama sun yi bukin ɗinsu, suna da connection da masu aikin gini, in za a ɗau kankare ko za a ɗau bulo za su je su a biya su kuɗinsu na wuni. Ɗalibai ne undergraduates, wasu ɗin nan wasu a yanzu ina jin manyan ‘yan boko ne, wasu sun zama injiniyoyi, wasu sun zama kaza kaza da sauransu. In ba su samu wannan ba, suna da ɗan jarin za su je su ɗan yi siyayya a kasuwar sabon gari, su zo suna bi irin wannan kasuwanci da ake a kan junction a kabuga da ina ne da ina ne, suna sai da ɗan abubuwansu. Wani za ka gan shi da akwakun shi a cikin hostel yana ajiye da shi na sai da ‘yan kunnaye ko zabba ko kayan waya ko kaza kaza, wanda zai ba zai je kullum ba sai rana da ya samu free zai je yana bokon shi yana sana'ar shi kamar mun da ga mutum ya taso da iya kowace sana'a ba sai dai boko kakan bai samu aiki ba ya zama useless ba abin da zai iya sai dai zama mutane liability sai dai turanci kawai kun kunyi magana su ce ba haka bane ya gyara mu saboda jama'a sai mun tashi mun yi sana'o'i karkare na sana'a in ka da wata ragowar gonar ku ta gado ka je ka share ta tun rani kai ta kai mata taki ka je ka yi noma ga kiwo din nan da yanzu ya zama sana'a shi ma iri-iri daban-daban kiwon kifi ne kiwon awaki ne kiwon tumaki kiwon kaji duk kiwon da ka ga za ka iya ko wata sana'a da za ka je ka koya mun sha ji malam yana ba mu labari a karatuka cewa malamai kusan kowane malami za ka ji an ce ga sana'ar shi wani a ce ɗan koli wani a ce tela wani a ce dillali wani a ce ɗan sanda ne wani ɗan safara yake duk suna da sana'o'i malamai ba su saba da zama babu sana'a ba kuma yanzu duk wanda yake sana'a ya san ƙwaya ɗaya ma ba ta yi sai an yi multiple sai ka nemi sana'ar da za ka yi wadda za ka tsira da mutuncinka wanda kuma ko da bala'in ya zo kana da dai wani abu da za ka nuna cewa kana yi ba kawai ya zai same ka kawai a zaune kawai ya ƙarasa ka ba duk bala'in zai same ka ya same ka kana wani ƙoƙari sai dai ku shi gwagwarmaya da shi ko kai ko shi amma kai zai same ka kawai a zaune kana jiran mutuwa sannan abu na kusa da ƙarshe shi ne malamai da masu wa'azi da masu da'awa wajibi ne su ci gaba da yi wa mutane nasiha da nuna wa mutane cewa mu koma zuwa ga Allah da kuma haƙurƙurtar da mutane cewa ai kaga duk maganar da aka yi daga cikin alƙur'ani na jarabawa wannan za ka ji akwai falalar haƙuri wa bashirus sabiri to wannan haƙurin fa dole sai an yi shi cece ku ce da ƙorafi da yawan mita ba namu ba istighfari ne namu aiki ne namu tuba ce ta mu a ƙarshe akwai addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar ta maganin yunwa ta neman tsari daga yunwa wajibi ne mu dinga yin ta kamar da Allah yake cewa bal iyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikuna Allah yana magana da kafirai ne cewa an suka shiga kunci Allah suke kira sai ya yaye musu bala'in da suke ciki a lokacin sai su manta abinda suke wa Allah shirka da shi na kuma ga mu musulmai wanda ba mu shirka kaga mu bi kamata mu danga kiran Allah ko da yaushe eh falola in ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malu duka dai a cikin an'am ko to addu'ar ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Dawud ya ruwaito da wannan sa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min al-ju' fa innahu bi'sat dajia wa a'udhu bika min al-khiyana fa innaha bi'sat al-bitara Nabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa ya Allah ina neman tsarin ka daga yunwa lalle ita yunwa Allah wadare da ita ta zama abokin kwananka a ce ka kwana da yunwa wannan ba abokin kwana ne na kwarai ba ya Allah ina neman ka tsare ni daga ha'inci shi ha'inci Allah wadare a ce shine halinka shine abokin gwamanka to ubangiji Allah ko da ke sarki ya yaye mana Allah kuma ya kawo mana mafita Allah kuma ya sa mu gama lafiya Allah kuma ya sa wannan abu ya zama kafara ne ga zanubanmu kuma Allah ya yaye mana cikin sauri ya wuce sai dai abu ana labarin cewa ai da an shiga yanayi kaza mun yi imani da Allah mun gaskata shi tabbas mun yi abin da ya kamata Allah zai yaye din kamar da Allah ya yaye mu waɗanda suka gabace mu kuma zai yaye mana da haka mu gaskata Allah yi biyayya ga dokokinsa mu bi abin da shari'a ta ce Allah subhanahu wataala zai yaye mana wannan kunci da muke ciki Allah kuma sai ya zama kafara ne gare mu wa sallallahu wasallam ala muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله